the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Sunana Sarfil Hashim Gumel tare da Maryam Daura da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Talata 26 ga watan Nuwamba shekarar 2024. Kafin ku ji abin da muke tafa da su, Maryam ba mu kanin labarai.
To Sarfilu, gwamnatin tarayya ba za ta tuhumi Donald Trump shugaban Amurka mai jiran gado akan laifukan da take zargin sa da su ba. A yayin da aka rantsar da shi a matsayin shugaban kasa na 47 a ranar 20 ga watan Janairu. Kungiyoyin manoma na Amurka suna son shugaban kasa mai jiran gado Donald Trump ya kare musu wannan fannin daga alƙawarin da ya yi na korar baki marasa takardu masu tarin yawa. Amurka na dab da ganin an cimma yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da mayakan Hezbollah da ke Lebanon a cewar jami'ai daga fadar White House.
Kanin labaran kenan aka saurara. Cikin shirin za a cewa ƴan Najeriya na ci gaba da taka muhawara kan yunkurin gwamnati na sake ciwo wani sabon bashi ga kasar.
ƴan kasa suna cikin damuwa kuma bayan haka cin bashin kuma ana ƙara musu wani nauyi ne kuma an ce dama shi bashi dan yayi yawa zai isa ka zama wani abu na daban wanda kai abin da baka
Haka kuma za a ji cewa kafin zaɓen shugaban Amurka mai jiran gado ya kama aiki a watan Janairu, sun yi nisa wajen zayyana manufofin da gwamnatinsu za ta aiwatar na cikin gida. Kamar kowace safiyar Talata, a yau ma muna ɗauke da shirin tsaka mai wuya wanda a yau zai kawo ci gaban muhawara kan zaɓen ƙasar Ghana mai zuwa. Amma yanzu sai a gyara zama domin a saurari kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Gwamnatin tarayya ba za ta tuhumi Donald Trump shugaban Amurka mai jiran gado akan laifukan da take zargin sa da su ba a yayin da aka rantsar da shi a matsayin shugaban kasa na 47 a ranar 20 ga watan Janairu. Mai shari'a Tanya Chutkan a Washington ba tare da bata lokaci ba a jiya Litinin ta yi watsi da tuhume-tuhumen da ake yi wa Trump na kokarin sauya sakamakon zaben shekarar 2020 da ya sha kayi. Ta yi hakan ne bayan da lauya na musamman Jack Smith a cikin wata takardar kotu ya bayyana cewa wata daddiyar doka ta ma'aikatar shari'ar kasar ta hana a hukunta shugaban kasa mai ci. A wata takardar kotu daban kuma Smith ya buƙaci wata babbar kotun nazarin hukuncin ƙananan kotuna a jihar Atlanta ta janye Trump daga shari'ar ɗaukaka ƙara da ake yi a kansa. Dama a baya mai gabatar da ƙara a shari'ar ya nemi a maido da tuhume-tuhumen da ake yi wa Trump na ajiye wasu ɗaruruwan takardun bayanan sirri na ƙasa a gidansa da ke jihar Florida bayan da ya kammala wa'adinsa a matsayin shugaban ƙasa a shekarar 2021. Kungiyoyin manoma na Amurka suna son shugaban kasa mai jiran gado Donald Trump ya kare musu wannan fannin daga alƙawarin da ya yi na korar baki marasa takardu masu tarin yawa wanda yin hakan zai shafi tsarin samar da abinci wanda ya ta'allaka akan bakin da ke zama kasar ba bisa ka'ida ba. Ya zuwa yanzu dai jami'an Trump basu ce za su ware wasu wajen aiwatar da matakin ba a cewar wasu hirarraki da aka yi da manoma da kungiyoyin ma'aikata da kuma wanda zai jagoranci kula da iyakokin kasar mai jiran gado a gwamnatin Trump wato Tom Homan. Kusan rabin masu aiki a gonakin kasar kimanin miliyan 2 ba su da takardun izinin zama kasar a cewar ma'aikatar kwadago da aikin gona da ma'aikatan fannin kiwo da yawa. Trump dan jam'iyyar Republican ya sha alwashin korar miliyoyin bakin haure daga Amurka a zaman wani bangare na alƙawuran da yayi a lokacin yakin neman zaben sa dan ganin ya sake koma fadar White House, wani mataki mai cike da kalubale da masu sukar lamiri suka ce zai iya raba iyalai da kuma kawo cikas ga harkokin kasuwancin Amurka. Amurka na dab da ganin an cimma yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da mayakan Hezbollah da ke Lebanon a cewar jami'ai daga fadar White House da ma'aikatar harkokin wajen Amurkar. Da yake magana da manema labarai a jiya Litinin, Mai magana da yawun hukumar tsaron kasar John Kirby ya bayyana tattaunawar da aka yi a birnin Beirut a kwanan nan a ƙarƙashin jagorancin jakadan Amurka na musamman Amos Hudson a matsayin mai ma'ana, inda ya ƙara da cewa mun yi imani ana samun ci gaba a tattaunawar. A birnin New York a jiya Litinin, jakadan Isra'ila a Majalisar Ɗinkin Duniya Danny Danon ya ce an samu ci gaba a tattaunawar neman cin matsagaita wuta da zammar kawo ƙarshen faɗan da ake yi tsakanin Isra'ila da Hezbollah, wato mayakan 'yan Shi'a na Lebanon da ke samun goyon bayan Iran, amma ba a kammala tattaunawar ba tukunna. Ya kuma ƙara da cewa koma wace yarjejeniya aka cimma, Isra'ila za ta iya ci gaba da kai hare-hare a kudancin Lebanon idan ta kama. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Ina jima kaɗan, Maryam za ta sake dawo da labaran kashi na biyu. Kafin nan, a daidai lokacin da 'yan Najeriya ke ci gaba da tafka muhawara mai ƙarfi akan batun ciwo sabon bashi, wani ɗan majalisa ya jaddada cewa ba yadda gwamnati za ta aiwatar da kasafin kuɗi ba tare da ciwo bashi ba. Kuma masana tattalin arziki suka ce ba kawai a ciwo bashin ba. Dole ne gwamnati ta fito da tsarin amfani da kuɗaɗen ta yadda al'umma za su ci moriyarsu. Daga Abuja, wakilinmu Halima Abdulrauf ta aiko mana da ƙarin bayani.
Muhawarar ciwo sabon bashi da majalisar dattawa ta amince da shi dai na ƙara kamari ne a daidai lokacin da 'yan Najeriya ke ci gaba da kokawa akan tsadar rayuwa, suna mai cewa a ganin su kamata a ce cire tallafin man fetur da aka yi zai daƙile zancen karɓo sabbin basussuka daga ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki. A yanayin da ake ciki dai, musamman maganin sabon rancen dala biliyan 2.2 da majalisar dattawa ta amince da shi, masana da dama kamar ambassador Yasmin Zakari na cewa dole ne a wayar da kan al'umma dan takurawa gwamnati ta yi abin da ya kamata.
Mutane su fahimci irin halin da ake ciki, kuma mutane dama idan suna da awareness suka sami ilimin me yake faruwa, to su ne suke hada kai su takurawa gwamnati. A wayewa da mutane kai saboda su holding gwamnati accountable. So ita kuma gwamnatin Najeriya ta san cewa duk wani shawara da ta yanke to yana taba talakawa, ita ba dole ta ji wannan ba ta kai wani matsayi.
Ko menene wasu dattawan arewa ke cewa? Dan malikin Kabbi Alhaji Musa Abubakar ya ce
'yan ƙasa suna cikin damuwa, kuma bayan haka cin bashin kuma ana ƙara musu wani nauyi ne, kuma an ce dama shi bashi idan yayi yawa zai isa ka zama wani abu na daban wanda kai abin da baka so. So shi yasa muna ba da shawara akan ita gwamnati da yake bamu da ƙarfin da zamu ce kada a yi, so muga cewa shin in an ce bashin cin daga shi akwai bukatu da yawa, jama'a suna cikin neman wuta, ruwa, abinci da tsaro da sauransu, so kuma ana ta cin bashin ba a ga sun samu ba. To me yasa ba za a daina cin bashin ba a hito da wasu hanyoyi wanda 'yan ƙasa za su ganin cewa ita gwamnati ta kula da su?
A wani bangare kuma, dan majalisar wakilai mai wakiltar mazabar Kankiya Kusada da Ingawa a tarayyar Najeriya Abubakar Yahaya Kusada cewa yayi
gaskiya ne abubuwan da aka faɗa, amma dai abin da nake so in jawo hankalin 'yan ƙasa shine yanayin kasafin kuɗin mu na Najeriya babu yadda za a aiwatar da shi kashi 100% idan ba tare da an samu ciwo bashi ba. Dalili shine shi kasafin kuɗin muna yin shi ne dama yana da gibi, gibin nan yana faruwa ne saboda ba mu iya tattara adadin kuɗaɗen da muke bukata domin aiwatar da kasafin kuɗi. Duk lokacin da kake da bukatar ka aiwatar da abu kuma kaga samun ka bai kai abin da zaka aiwatar da wannan abin ba, to lalle akwai bukatar ka nemo bashi domin ka cika ta wannan abin da kake bukata. Abin da kawai nake so in kira ga 'yan ƙasa shine mu sanya rai cewa in Allah ya danna da 'yan shekaru za a kai lokacin da ba za mu ma ci bashin ba. Dalili idan kai ka dauki bashin da muka ci a shekarun baya duk shekara wajen gabatar da kasafin kuɗi, zaki ga wannan shekara ya rage kwarai da gaske. Trillion 1.7 yana nufin cewa mun sauka kwarai da gaske akan bashin da muka saba cewa trillion da ba yawa. So muna tsaran cewa shekara mai zuwa zamu waye gari cewa ma zamu iya yin kasafin kuɗi ba tare da mun ci bashi ba.
Sai dai mai sharhi akan sha'anin tattalin arziki Alhaji Yusuf Aliyu ya ce ba a karbo rancen kuɗaɗe haka kawai.
Ai ba a karbo kuɗaɗe haka kawai, amma abin da muke tunani kuɗaɗen nan da aka ce za a karbo su a shigar da su cikin kasafin kuɗi, gwamnati za ta fitar da muhimman abubuwa waɗanda 'yan majalisa za su duba shi, sannan su ma mutanen ƙasa dole su duba kasafin kuɗin, su duba ayyukan da aka kawo kusa da su ko da ya shafi lafiya ko tsaro ko noma ko harkokin masana'antu ko wutar lantarki.
A yanzu dai adadin bashin da ke kan Najeriya wanda ya hada da na cin gida da na waje ya kai naira trillion 134.30 kwatankwacin dalar Amurka biliyan 91.35 a cikin zango na biyu na shekarar nan da muke ciki. Halima Abdulrauf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Agai da Halima Abdur'ub. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Maryam tare da kashi na biyu na labaran duniya.
Hare-haren da Isra'ila ta kai a cikin ƴan makonnin nan a Siriya sun yi matakar rage karfin kungiyoyin ƴan ta'adda da ke samun goyen bayan Iran, duk da cewa suna ci gaba da zama barazana a cewar masana. Tun lokacin da aka fara yakin Gaza a watan Oktoban shekarar 2023 da kuma rikicin da ke faruwa tsakanin Isra'ila da kungiyar Hezbollah a Lebanon, hare-haren da Isra'ila ke kaiwa a Siriya na karuwa a cewar kungiyoyin da ke sa ido. Kungiyar sa ido kan haƙoƙin bil'adama ta Siriya da ke Birtaniya da ake kira SOHR a takaice, wadda ke da masu bincike a fadin Siriya. A makon da ya gabata ta faɗi cewa ta samu rahotannin hare-hare sama da 150 da Isra'ila ta kai a Siriya ya zuwa yanzu a wannan shekarar ta 2024. Iran, babbar kasar da ke goyon bayan shugaban Siriya Bashar al-Assad, ta jibge sojoji da yawa a kasar Siriya a shekarun baya-bayan nan, da kuma kungiyoyin da ke mara musu baya da yawa, ciki har da kungiyar Hezbollah da kuma mayakan sa kai na Iraki da yawa. Gwamnatin Somalia ta ce za ta fara kwashe mutanen da suka tsira daga hatsarin kifewar wasu jiragen ruwa biyu dauke da bakin haure da galibin su 'yan kasar Somalia ne, inda fasinjoji 24 suka mutu, wasu 46 kuma suka tsira. A yayin wani taron manema labarai a birnin Mogadishu, ministan harkokin wajen Somalia Ahmed Muallim Fiki ya tabbatar da alƙalaman mutanen da suka mutu sakamakon kifewar jiragen ruwan a gabar tekun Madagascar da ke yankin tekun Indiya a ranar Asabar din da ta gabata. Fiki ya ce yayin da hukumomi suka yi imanin galibin bakin hauren 'yan kasar Somalia ne, suna kyautata zaton akwai wasu tsiraru da suka fito daga wasu kasashe. Ya kara da cewa za a dawo da bakin hauren da aka tantance cewa 'yan Somalia ne zuwa kasar su ta asali.
Dawladda Soomaaliya iyo waday gaar ahaan safaaradda Addis Ababa iyo Santa
yace mun yi kokari sosai a cikin kwanaki biyan da suka gabata, musamman ta hanyar ma'aikatar harkokin wajen kasar da ma'aikatan ofishin jakadancin su da ke birnin Addis Ababa. Sun ci gaba da tattaunawa da shalkwatocin su da kuma ofishin shugaban kasa, suna yin aiki tukuru tare don gano hanya mafi dacewa ta kwaso waɗanda suka tsira bayan tantance ƙasashen waɗanda lamarin ya shafa.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Bayan nasarar da zaben shugaban Amurka mai jiran gado samu a zaben 5 ga watan Nuwamba, sai nan da wata biyu na Donald Trump zai kama aiki a matsayin sabon shugaban Amurka. To amma tuni yayi nisa wajen zage na manufofin da gwamnatin su za ta aiwatar na cikin gida da na shekaru hudu masu zuwa. Ga fasar rahoton Carolyn Farsuti.
Jawabin yin nasara daren zaben shekarar
2024.
Za mu gyara komai game da kasarmu, kuma muna kafa tarihi bisa dalili a daren yau. Dalilin kuwa shine wannan.
Abu na farko muhimmi ga zaɓaɓɓen shugaba Donald Trump shine gyara batun shige da fice.
Lallai ne mu rufe kan iyakokin nan, kuma lallai ne mu bar mutane su shigo cikin kasar mu. Muna so mutane su sake dawowa ciki. To amma dole ne su shigo ta hanyar da doka ta tanadar.
Trump ya yi nasarar jan hankalin dandazon masu taruwa a yayin yakin neman zaɓe, inda ya sha alwashin ta sakiyar miliyoyin bakin haure da ba su da takardun izini a kowace shekara. Kwararru sun ce hakan zai lakuma biliyoyin dala, kuma akwai bukatar dimbin kungiyoyi da wakilai, abinda har yanzu ba wani bayani a kansu. To amma mutumin da Trump ya zaba ya yi masa wannan aiki na kan iyaka, Tom Homan, ya shaidawa 60 Minutes cewa zai mai da hankali ga wuraren aiki ba wai unguwannin zaman jama'a ba. Muhimmin abu na biyu shine kawar da tsadar kayayyaki.
Haka zalika, bayan gagarumar dawowar siyasa a tarihin Amurka, za mu jagoranci tattalin arziki mafi girma a tarihin Amurka ƙarƙashin jagorancin Donald Trump.
Trump ya yi alƙawarin tsare-tsare na Amurka farko tare da kudin haraji kan kayayyaki da ake shigowa da su daga waje da soke haraji kan tagomashin social security ko tukuici. Sai muhimmin abu na uku shine gyara gwamnati.
Amurka ta bamu amana da dama mai karfin gaske.
Da wannan dama ya nada mallakin kamfanin Tesla da SpaceX Elon Musk da tsohon abokin adawarsa a takarar shugaban kasa Vivek Ramaswamy su jagoranci tabbatar da ingancin aikin gwamnati yadda ake gudanar da gwamnati da yadda ake kashe kuɗi. Yanzu da rinjayen da 'yan Republican ke da shi a majalisar dattijai da tawakilai, hakan zai tabbatar da samun sauƙin amincewa da mutanen da za a nada mukamman sakatarorin ma'aikatan tsaro da na tsaron cikin gida, kare muhalli, jakadun Amurka a majalisar ɗinkin duniya da Isra'ila da sauransu. Kaɗan daga cikin makaman gwamnati 4,000 da Trump zai nada. Nan da ƙasa da kwanaki 70 zababben shugaban ƙasar zai ɗare kujerar shugabanci, sannan ne za mu ga irin kamun lodayen gwamnatinsa a karo na biyu. To sai dai ko shakka babu zai kasance daban da abin da aka gani daga shekarun gwamnatin Biden.
Madalla, wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49, 60. Sai kuma kilohertz 130 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya shafukan mu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma sai shirin
saka mai wuya. Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da sadu mu da kowa na sabon shiri na tsaka mai wuya. In gare ga lafiya nan da makonni biyu, mutanen Ghana kwansu da kwarkwatan su za su fito su banza mu zuwa rumfunan zabe domin zabar kansu sabon shugaban kasa da yake wa'adin shugaban da ke kan garuruwan zuna na Akufo-Addo zai kare a cikin watan Janairu nan mai zuwa na sabon shekarar 2025 in Allah ya sa mun ganta. To yayin da wannan take faruwa sai Hajiya Samira Bawumia, matar mataimakin shugaban kasa ne yanzu kuma dan takarar shugaban kasa a wannan zabe a karkashin lemar MPP, ta fita ta je ta yi jawabi ga mutanen Zango wato wanda galibi Hausawa da Fulani da sauransu ne a nan kasar Ghana din, inda kuma wannan jawabin nata ya jawo martani daban-daban. A wurin ta yi kokari ta tallata mijinta a wurin mutanen Zango da cewa in sun zabe shi zai abin tarihi.
Yayanku, danku, ƙaninku, Alhaji Dr. Mahmudu Bawumia, wai yana gaisawa da ku, kuma wai yana hannun Allah sa'ana yana hannunku. Abin da yake nema shi kuma kuke nema. Abin da yake nema na mu duka ne. Jama'a, cikin tarihin Ghana ga duka, yau ne farko a ce musulmi. Gashi bakin kofar sarauta, ku kama mishi hannun kofa.
Har kuma Hajiya Samira, wacce ta yi magana a cikin harshen Fulatanci da Hausa da Turanci, ta tunatar da mutanen Zango wasu daga cikin tarbaci da taimakon da suka kawo wa wannan yanki din ko kuma al'ummar Zango din ita da mijinta.
Sannan wani yasa abin alhari ake kawowa. Yau da nake tsaye nan da ban samu na yi karatun boko ba da Zango ba mu da wani da ke tsaye muna za shi da mu gaba.
Hajiya Samira Bawumia kenan, matar mataimakin shugaban kasa Muhammad Bawumia wanda yake takarar zama shugaban kasa a karkashin lemar jam'iyyar MPP, yayin da take jawabi ga mutanen Zangon Ghana. To sai dai wasu mazauna Zango din irin su Bala Salihu ba su yarda da abin da suka ji yana fitowa daga bakin ta ba dangane da taimako da ta ce ta yi wa mutanen Zango din.
Hajiya Samira, mun ga kin zo cikin Zango kina kuka kina ce da jama'a kaman a vote a ba mijinki. To amma Hajiya Samira, ki tambayi kanki, kuna kan mulkin ga 8 years. Me one development kuwa kawo cikin Zango, wani cin gaba Zango ya samu kanki da mijinki as vice president? Me aka samu? Ba samu komai ba. Ke ɗan Zango ne wato da ke ya fiki harkar Zango kuma ki taimaka da Zango. Ko yayi ma kina taimaka mai ba mu sani ba. Yayi ba wani ke sa su ma. manyan da suke aiki dake cikin officein kin nan to ba su kawo komai zango fa shi yasa wanga kukan da kike yin ga da kike giya da mutane abuwa a ba Dr. Mahmudu Bawumia ya zama president it's too late be impossible it's too late inda irin zuwan da kike yin kin taba yi mama wani shekara daya shekara biyu baya shekara uku hudu inda kin taba yi baya ma sai a ce ma oh matan nan gaskiya tana tura da gida zangon nan kukun kuna kuma kukun waye saboda shi ba ku harkar zango kun kiyaye zango sai saki bar zuwa kina wani kukan karyar nan bai work ah it's too late ba mu haka lubu ya bude o hey
haka ne to kamar yadda muka ce sauran makonni biyu ai wannan zabe na shugaban kasa a Ghana da kuma ma zaben yan majalisun dokoki to yanzu dai campaign ya kan kama ko ina da yake haka na faruwa zamu saki mai da ku ga muhawara da wakilin mu na can Ghana din Redwan Abbas shirya mana tsakanin mutane biyu dake wakiltar manyan jam'iyyun guda biyu wato Usman Abdul na jam'iyyar dake mulki ta NPP da kuma Jibril Maisuru na jam'iyyar Adawa ta NDC ga cigaban muhawara ta su
mataimakin shugaban kasa Mahmud Bawumia ya tare malu magana da duka including national TV mam Sheikh Usman Sarbatu yake zai gina musulmai Ghana muna da 60 region fa
na
modi senior high school jiyo yana na malan da zo na wurin har ko guda da iba ko block da iba ya for the studio yana na shi kaga problem shi ke yin ga ko na ji credibility na na asik ina masai NDC ne kuma ina for the yanda ko zai fara ya fara mutanen Ghana kamar zai gina musulmi modi senior high school 60 region malan da zo na wurin ne wannan alkawali har wayo ina president John Dramani Mahama Allah kiyaye shi ya mu mutanen Ghana alkawci kuma lokaci na kafin 2016 tajin nan ana zo haji 110 million Ghana cedi 11,000 kina
ya
yanzu ana zo haji 750,000 Ghana cedi kudin da 750 million under NPP administration abin da muke fadi wani kasan Ghana ta lalace sai muke ce muna so mu reset Ghana kasan Ghana ta lalace basi mutane na kuka yana da wuya mutum ya samu yake abinci 3 times a day kuma ya lalace canjin kudin mu a duk komai duka yana hauni in muka yi wasa muka ba mutane ga wanga mulki kuma sunan mu wayo land mu duka sun raba kansu bangalo sun raba kansu komai duka sun toki kamar da so tomorrow mun yi alkawari cewa kamar ba in da kudaden mu zai duka
za ku bi ku nemo
mun bar law ku kai ni aiki
in gwamnatin ku ta hawo
insha Allah
bari mu duba lamarin cin hanci corruption yawa saboda duk waɗannan abubuwa sai ka riƙa jin ana kukan cin hanci da karɓar rashawa an sami jami'in gwamnati da kuɗi a gida wani ya ɗibi kuɗi a wuri kaza ga lamarin gwalamse saboda corruption ya sa an ƙasa hana yin waɗannan miyagun ayyuka waɗanda a wato duk ayyukan da ake gudanarwa ta barauniyar hanya na barin zuwurin ka har yau ku ne ke mu
barin ga ka duba from 1992 aka fara First Republic wanda aka ce barayi ne sula sata su su kowa declared by a competent court of jurisdiction ne NDC ba taba kama mutumi NPP kace an kai shi court ko yayi sata ba
na
in the year in ka tuna garin ga muke 2008 aka fadi muna na current general secretary yanzu fifi kwete yace muna ku foya sata reserves in bank of Ghana duka ya tare shi gare su amma su kudu su investigate su su ce Ghana at 50 an sata police kudu su investigate da su kudu baba kaji sun kama mutum guda ko a sunan shi karen gidan ba sai sun kama ba
wannan ba dabi'an dukan gwamnatocin bane
ina zuwa da muka zo 2000 mun kama mutane da suka sata kuɗi
okay
vita sanu mun kama shi mutane su mun ka kama su sun ta su sarka kowa ya gani kowa dan kaman ga suwan kansu court ya ce Council of Financial State an kama su muka zo yanzu nake maka magana ga akwai na mace sunanta Sedinam Tamakulu ka san kan tamanto wanda mutane ke sare kayan force da kaya kan tamanto ya kone saka ce maslob da kufo ya kawo aka sa annunsu su duba 90 million Ghana cedis shu scott yace ta isata to guri ta tura in John zamani mama ya san shi da zuwa fast corruption ce ibari kamar fadi kamar zuwa kama ki domin kin sa ki fadi muna kamar ga abinda cost yace kenan ya kagani musan kamar ba kana ne baya eh wanga barawo bane eh wanga barawo ne eh wanga isata wu ababan da kai ka kai cost cost ce kamar ki kace ya isata gwada muna ababan da yace ka isata sai ka gwada ka abin da ce amma ba ka zama bayan kala kowa eh ya isata wu ai isata wu gari ga muna da doka kuma doka ya gwada muna kamar party da suka power suke sata kudi fa cost kan su sarka ne NDC garin ga muke president ya fara fight galamsey kuma sa mutane NDC ga bintu suka ce musu kamar hey suna fight galamsey kuzo ku yayi muka zo jama'a mai zuwa bagu filiku yake ta fara wani bakala ba mai shi karfi kenan bane
John Muhammad cewa ai zai gyara aikin
ba haka ne yace ba wai muna kamar yazo in yazo wanda aka kama su suna galamsey ne ya sake su
kamar da galamsey
to ka ya sake su su fito amma ka gan ka zo gida ka ban matanka ne ka riga ku fada cikin daki ta zage su sai Alhaji kenan Alija zamani Alhaji haka ne indi su kai kije su fada mutane abu daban su to su fada abu daban video ya fito ba wannan magana video ya fito ga sai lagari mutum
wannan kuma da aka iske ta da kuɗi dololi a
kana zamin da ka ce baka ta isata
wane mutum
ka ji an ce ta isata kudi na nige da shi gida nike da kudi na nige sai nace na tsaye na gida
a ganin ka kaga ya da
kudi na ni na je gida
na'am
ni na yi kina samu kunda in dai ta ji an ce kamar she is corrupt ta isa ta raga ce kamar ba da right ta ji wannan kudi gida
na'am
in ka ga ji an story an story wannan magana ce kamar ta sata wani kudi saga wannan kudi gida daban ne eh sai mun lura da kudi gida shi bai gura kamar ya isa ta
amma ita ai minister ce
minister ne je gura ka ji an ce ta isa ta
su ya ne nan na ku aikin kudi canjin kudi suke
canjin na gura maka ta ji an ce wai ta amfani ita mata ita ma kudin ta ne mutane kasuwan ya ko ne ya ga ta ai ta maka da su mutane ma san mu ga kasuwa ga kudin ga tattan maka da su na ta miliyan ga su na ta da shi ta sa mata kunya na take ta ce turai Allah ya kiyaye ni su kuma fa har da zai ta komo garin ga an kama ta kulle ta ba wanda zai ga na ta miliyan ga su ta kawo mana kudin mu
to ga an DC yanzu suna cewa ɗan sun zo duk waɗanda
oji 2000 da bin da su wangawo yanzu mutane an wayewo ka ce da mutanen garin ga kaman in MPP suka ci sun kore musulmai garin ga duka ba ka ji wannan magana ba baka ji ba domin MP ba su so musulmai sun kore kowa a garin shi baka ji wannan magana ba a ce da an karawa kamar yanzu ka zo su doki teku su kai kuma shi baka ji wannan magana ba a ce mu da kamar God reserves in bank duka ku fara duka baka ji wannan magana ba
zaka dubi yanayin wato jami'an gwamnati waɗanda a ga ka dubi yanayin su da irin abin da suke mallaka da yanzu da suka shiga gwamnati irin abin da suke
ka zai sami kokuja zuwa Blackwa
eh kwarai
ka zai shi me tinan university
to
bai taba aiki ba bai taba aiki ba yanzu ka zai kudin da yake da shi bai da gani shi baka naka gan shi
ma sha bare mu koma wurin dan NDC Alhaji Jibril
mai so na so da wani irin zatu suka da yake yi
to
shi da wani suke gobe mulki suke gwamnati zuwa kinga yasa ku ga ta Blackwa hai wani abu na
ji ai na dan ko sai ai wani abu na ce ya wani abu na muka correct wannan na ce ya no ban bar ga wanga ta na ce ya wani abu
sai ai wani ba ma rishe shi gaba
ga gashi kuma malamai to muna da shiri daya da ya rage mana wanda zamu kawo muku rana wa cewa ana kamar mako daya check ai wannan zabin na shugaban kasar Ghana saboda haka sai a jira zuwan wannan kashe na karshe yanzu muna godiya ga su bakin namu Usman Abdu na MPP da kuma Jibril Maisturu na NDC da kuma musamman shi Ridwan Abbas da ya shirya wannan muhawara din daga can Akara a madadin su ne yaji musan Sokoto a Washington ku huta lafiya
masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauwa ake nan a shirinmu na yanzu sai a tare maimacin shirin an jima kaɗan da hantsi kafin mu sallama muna taya ango da amarya hassan kabiru bala da hassana salisu suleiman murnar ɗaurin aurensu da za a yi a ranar 13 ga watan disamba da ƙarfe 1 rana a masallacin sultan bello da ke unguwar sarkin musulmi a kaduna allah ya ba da ikon gudanarwa lafiya tare da ba su zaman lafiya da zuriya ɗaya ba yanzu a madadin Maryam Dauda ta yana gabatar da shirin da kuma Dadi Balagu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau ni Sarfi Hashim Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa mu kasance lafiya. Assalamu alaikum.